Mutane na sun ce mun in je nemi salad duk da dai da farko na yi turjiyan bana so in nema amma tun da su suka kira ni daɗin masu suke zaɓa na sai naga in nace ba zan je ba gobe watakila wani bukata na nema zai taso ba zan iya samun yanda nake tunanin ba.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Batun cin zarafin mata ta lalata wani lamari ne da ke kara ta'azzara tsakanin al'umma. Inda mata da dama suke samun kansu cikin halin tsaka mai wuya a wurare da dama kama daga makarantu, ma'aikatu, har waɗansu lokuta a wuraren ibada. Za mu haska fitila kan wannan lamari, mun kuma gayyaci likita domin fayyacewa mata muhimmancin gwajin lafiya ko da kuwa suna jin garau. Yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da aikin alheri ya sa ta yi fice har ya kai ta ga yin tarihi a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Za ku ji ko wace ce. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da batun cin zarafin mata ta fannin lalata da ke ƙara ta'azzara tsakanin al'umma. Duk da yake ana hukunta kalilan da suke shiga hannu, galibi suna cin karensu ba babbaka. Shirin kallabi ya zanta da waɗansu mata da muka sara sunayensu waɗanda suka fuskanci wannan lamari.
Lokacin ina diploma ne a Poli, normal IT din nan da ake yi din nan aka tura mu IT, zan nemi wurin IT ina zuwa. Akwai wanda nake aiki a ƙarƙashin shi lokacin, ya dinga nema na, kuma ni na zo na gane neman ba wai neman arziki ba ne, saboda ni ne shi mutumin nan matan shi hudu ba aure na zai yi ba kenan. Ya dinga min dabara, zai yi min dabara da nan nuna mishi ban yarda ba, ya dinga takura ni wurin IT din nan. Na ga ba zan iya ba, ni kuma ba yarda da shi zan yi ba. A lokacin kwata-kwata shekaru na 18 ba wai wani waye ne da ni ba, kawai dai Allah ya taimake ni ɗan Islamiyyar da kake zuwa ɗan Muslim da iyaye sai ke maka da kai cewa zina ba kyau, menene mu'amala da namiji da ba ma'azamin ka bane da sauransu, shi ne kawai a kaina a lokacin. Da kuma buri da na ɗauka na so in yi karatu ni ma in zama wani abu. Ni da ba zan iya ba, ni kuma na kasa zuwa gida na faɗa a gida. Kawai sai na daina zuwa wurin. Ya ce shi ya fi min hankali. Ya dinga tracking ɗina. Ya ce ba zai sai ni logbook ɗina ya nuna na kiyar dare. Mai daina zuwa wurin. So ashe ɗan dubin wurin ya lura ba na zuwa. Sai ya tambaya ya ce wai wannan yar IT ɗin na ina take. Sai aka ce mishi ai na daina zuwa. Ya ce a'a. Haka ake wasa kuma in gama aiki in zo in dinga roƙo a sa min hannu. Saboda je musu ƙarya na yi aiki shi fa ba zai yarda ba. Yasa aka nemo ni ya kira ni ya tambaye ni. Na tsaya ni shi nace gashi. Ni kuma na ga ba zan iya ba gara hakura. Na nemi wani wurin AIT din ban samu ba. Na nema ban samu ba. Duk something da zai iya sani a kara min shahara ɗaya a school. Amma duk haka ban daddara ba. Personal experience ina da wannan kenan. Akwai wata yarinya da na sani. Ta nema sista ta ci kitso ne. Malaria ce tana zama a gidan yar mamanta. Yaron matan da take zama da ita. Sai irin kai kamar irin shi disciplinarian din na kenan. Ya cusa ma yarinyan nan tsoron shi. Yarinyan nan tana jin tsoron shi. Yaya kaza bai so kaza, yaya kaza bai so kaza. Daga haka saboda tana jin tsoron shi, irin shi kuma ga shi ustaz ne a cikin gida ana jin tsoron shi ana yaya kaza. Yarin da manipulation yarinya har ya fara lalata da wannan yarinya.
Anya yarinya ce karama ne kimanin shekaru 16 wacce ke zaune a gidan da yaya take aure. Ta bayyana min kai tsaye a zantawar da muka yi ta wayar sadarwa inda take bayyana min halin da ke ciki da mijin yayar tata. Ga abin da ta ce.
Dai ban yi ɗakin mu ɗaya da ita yaya ta ce. yake garin kauyen su sai ga yadda dauke na amfani ko in ce maza mata ita ma take makamin da mai ne makaranta to mijin da ya bata goyen baya a kan take komo ita ma tana ce da samu shi da to ba shi da matsala idan ida tsoro da wani abubuwan da yake yi yana kina yawan san irin ka taba ni haka ina mun magana sai ina son irin ka taba ni ina matsawa ko ya aike ni in dauko mishi abu ina da kuma shi na so taba ni kuma na wuri ga mushi abu yana ce mushi ya bari ka dena sai ya bari sai ne ma ya ce wai ni ma ke da kyau ka zaga ga to ban da kyau ka zaga ga ina ce mushi jiya ko da ma ina so in bari ya ni ko ban so da ma in bari ya ni bai ke kana ka shuke da ni to ban so shi ne ya ce haka kika ce ya ce ina ce na ko in na ga maka sai ta ce na la ce ki ta la ki tunanin zai iya yin mun haka sai ya an sai yanzu in bata zaman su amma yana ga ma wata abun da nake ban ta taki mai kama dare ta ina mata kuka na ce mata ni kin cikin kida amma nan kaya ta kina son makaranta ba ta dawowa sai misalin karfe 3 kina zuwa aiki dai na fita lokacin da bai kula ni ba ruwan shi ne ya fita karfe 8 7 da rabi ya fice bari zo mani kafin mama ta shiga ci ya fita to amma yanzu sai ya kai gurin 11 12 ne fita ai ba na zon ya saboda idan na tashi ni wanke wanke ni wankin kayan fitsarin yaran nan ba zan shigo ɗakin ba idan ka aikin ma ba zan yi da sauri ba saboda ban samu gama idan ka kira na in ji an sai ce yanzu ko ina neman wani abin in zo in kama shi ne ma eh shi ne ko in ki zuwa in ki zuwa idan ka saman kira sai ya fito idan ka tsayan shi ce to in zo in ci to ba zan zo ba ni ai sai iya ma ilin gaya mata ya ce in ya san wani abin ba na yi to ba zai gaya mata ba yanzu ke kina ganin ya za a iya da sani ai da matsala in ka sani shin wallahi ko ba abin da ni ba na shigan ba za ta shafe wata riga ni kirin ce ta makwaya ɗaya wata in shafe haka kuma ita ma don sun ma zan sa ta yana sa hijabi kuma ba wai ma masu tsiya ba ne ya yana ta man ita gabo da ta yi mata yawa ta ban ita to ita ne kawai ba na saka wando yanzu na yi a gidan ne ko ma shi ne ma iya da tarin ta ce hijabi ko kuma idan na ga kina gidan ke ta shi mun annan mutum dinga sa hijabi in shi ne in aji na yi kuka da idan har na kwanta fuska na tana kumbura kuma in na gan shi ko ina jin tsoro ba na son ya kira ni gaba na zai dinga faduwa in dinga jin tsoro
nan gaba a cikin shirin za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan lamari da nufin neman mafita. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da aikin Algeria ya sa ta fice har ya kai ta ga tarihi a majalisar wakilan tarayyar Najeriya. Waka aka ce a bakin ne ita ta fi daɗi. Ga kallabin mu ta mako.
Sunana Raita Nabul Fatima Binta Bello ne yar jihar Gombe ce kuma yar siyasa ce yar kasuwa ne sarauta ce an aishe ni a jihar Delta ran 1 ga watan 4 shekara 1971 bayan yakin basasa so kaman kusan ma ni ce shes baby shi na bara din lokacin baba na soja ne so dole muna yawo daga Delta da na fara kaiwa dan shekaru muka yi Sokoto daga Sokoto muka dawo muka yi ta gefen kasan Yarba Sokal a Ondo State so a wurin da na fara shiga Boko ne primary school ina a wurin baba na ya dawo Arewa na dawo na yi WTC Bajoga daga WTC Bajoga ina gama dama na sha'awan koyarwa na zama malamar makaranta na shekara 2 to lokacin da shekarun ba yawa ne da su ba kin san a da in ka zama malami ana so a ga ka cika ido da sauransu so na ga dai kaman
a yarinya ce lokacin
yarinya ce sosai sai na ga baby ban fitin into abun ba amma it has been my dream in zama malama alhamdulillah na yi koyarwa na shekara 2 na zo na samu aiki a state minister of works as clerical officer lokacin ana tsohuwar jihar Bauchi na yi aiki na shekaru da ɗan dama na tafi ina aiki na je na yi diploma a public admin a Jos na dawo ina aiki ina cikin aiki na ji kawai ba na sha'awan aikin kuma sai na aje aiki na aiki ke a 2006 shekara na 2006 kenan ke mai girma gwamnan Gombe lokacin na gina makaranta a ƙauyen mu lokacin na ba su kyauta
ke da kanki
ni da kaina a 2006 saboda kafin 2006 na gina makaranta ina ji 2005 ne naga ana bukatan ajujuwa na ji price given dai hakan nan aka ce ana neman a kuskure ajujuwa ke nace zan ba da 200 a lokacin aka ce an kin bayar fa ba zai yiwu ba kar a cinye kudin aka ta bani dai shawara ke nace to a bani filin ya foundation kowa ma yazo ya dora to da dai foundation dai ke naga aikin ba na tsayawa bane ba kullun ina son ga na dora wani abu har dai nazo na gina ajujuwa uku da dan dakin malamai kadan a tsakiya sabo office kenan ake cewa ke na ba community ina to lokacin da zan fara makarantar nan lokacin ne na san na shiga wani hali saboda da na rubuta a state government da secondary school ne zan ba da wurin ke aka fito min da wani irin adawa da ban san kanshi ba me gida na shi lokacin shi ne dan siyasa ne ni ba na siyasa a lokacin
kin ma yi aure kenan
eh na yi aure na ma aihu lokacin dana bai fi shekara 3 zuwa 4 ba so ke suke cewa wai ai mijina yana bani kuɗi ina zuwa ina so in yaƙi jam'iyyar su ne lokacin PDP ne take gwamnati a Gombe sai aka je aka ce mai girma gwamna kar a karbi ajujuwa kar a karbi ajujuwan ma aure na kace to ni na aiki a lalata ce kar a karba ka ce ba za a karba ba nace to ikon Allah hamdulillahi na zo ne shiru shi gwamna ya sani da suna ni kuma ban san ma ya sani ba ke wani rana ya sa kanin shi a nemo ni aka nemo ni na zo ya ce min me kike nema na ce babu an ce kin gina makaranta na ce eh ba su da ajujuwa ne mai girma gwamna ne na taimaka tun daga rummu ne ke ce to ina godiya ba ta nema wani abu na ce ba na nema to sun zo sun dame ni da kaza na ce wallahi ba ko daya shikenan ke ce za ki siyasa na ce zan yi tunani dai eh amma in ka karbi makarantar
hujjar da kika ba shi
eh na ce in ka karbi ajujuwan da na gina zan shiga siyasa ke ce mun haka ne na ce eh haka ne ya ce to ajujuwan nan za a ga karba amma ni zan yi tafiya gobe mata na first lady da chief of staff da youth leader na state za su zai karbi makarantar nan kene su jada nashi alhamdulillah buri na ya cika zan shiga siyasa ran kai da ni yace za ki shiga nace ranan ka turo min da chairman na local government na jam'iyyar ka da woman leader na jam'iyyar ka na local government da ward ward chairman da woman leader sa ward ward su wannan zan ba su keken dinki 11 wannan babura 11 kace dinta ba wani ba wani ba kusa rana ya ki nema ba nace a'a ni ba na ban san ma ya ake siyasa ba ba da ina so in ba su abun aiki ke ce to shikenan aka zo aka yi taro aka karbi ajujuwa aka zo aka yi jawabai na karbi katin jam'iyyar rana
shekarun ki nawa lokacin
shekaru na lokacin 29 na karbi katin jam'iyya da na karbi katin jam'iyya aka zo zabe kafin a yi zaben 2007 zai nemi second tenuanshi 2006 ke bani deputy chairman na local government dina da za a bani chairman na cin an bani gaskiya ina da sharadi kudi ba zai zo talaka yanzu yana kuka ban ba da kudi ba kuma ba zan jira yana bi due process ba kar a zo a kama ni sai ka ce a wannan za ta yi barna aka kira bani deputy a ce dai ina cikin mutanen a tafi da ni na karba muka yi zaben 2007 ana gama zabe ya kira ni da kanshi ya ce min duk mukamin da kike so a gwamnati zan baki ke na ce ni ina son mukami ya sake tambaya na ne na fashe da kuka ya ce ya sake kuka na ce kanin mama na yana commissioner a tenuwan ka na farko yanzu kuma ba zan iya shiga cikin
harkan mulki
ba saboda kar ya ga kamar na masu sanadin barin mukamin da yake kai sai ai kanin mamanki da ke ba daya bane ba mutane suna son ki ni kuma ina son yi aiki da ke sai na sake na tsuguna a gaban shi ina kuka nace to shi ya zaka yi da shi shi yana da iyali ya auro yar mutane da yaya ni kuma gani nan ni da mijina mijina yana wani local government ne sai su ba damuwa zan ba shi special advisor dukkan mu a gida daya ya bani commissioner ya ba shi special advisor
commissioner me
na mata da abun nan walwalan jama'a da yara Ministry of Women Affairs Social Development so na yi aiki a wurin shekara hudu to ina commissioner ne dai na je na yi first degree ina dan lokacin na zama commissioner ina da diploma ne na je na yi first degree ina
a wace jami'a
a University of Maiduguri na gama ina duk da gamawa na shiga takarar House of Reps Allah ya bani nasara na su zabe daga nan na zo majalisar tarayya na yi shekara hudu aka koma mutane na suka ce sake takara ne takara na nemi full House of Reps
daga wani shekara zuwa wani shekara
2011 zuwa 2015 ne sosai ma dina na zo kuma ne sa a lokacin na samu chairman din in kin lura da majalisa hardly first time ya zama committee chairman amma da yake da muka zo dukan mu kusan sabbin yan majalisa ne muka zo a karni sai na samu chairman na women in parliament wanda kuma ba wai a national assembly bane kadai ya comprising mata da suke jiha councilor duk da zabebbiya mace wanda dai an zabe ta ta fannin dokoki har councilor suna karkashin wannan committee din so nayi aikin shekara hudu ina House of Reps ina kuma lura da wannan committee din 2015 zuwa 2019 kuma na sake dawowa majalisa karni na takwas da na dawo karni na takwas fortunately enough a northeast gaba daya ni kadai ce na dawo majalisa jam'iyyar PDP lokacin guguwar tsunamin Baba Buhari ya kwaci mutane da yawa so na yi sa'a dai mutane na suka dawo da ni to da na dawo sai aka zo ana maganar shugabancin majalisa sai dogara ya ce to tun da ni daga jam'iyyar adawa ne kuma ni kadai ce a duho northeast yana da kyau a dauko ni a kawo ni cikin harkar mulkin majalisa a nan ne aka bani shugaban marar sarin jaye na tsawatarwa gishin tsawatarwa muka yi shekara hudu a majalisa muka yi dai aiki a wannan dama na juɗin ma na samu ƙarin girma wanda na zama vice chairman na commonwealth parliamentarian African region ne shi ma shekara hudu ina tare da commonwealth parliamentarian
aiko aljeri ya biya wani rabibinta ba ya kata kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da ya hana honorable komawa majalisa bayan cin zaɓe karo na biyu duk kuwa da goyon bayan da take tana da shi tsakanin al'umma sama da la bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda muka gayyaci likita na'iba Idris wadda ta yi cikakken bayani kan mahimmancin binciken lafiya musamman ga mata ko da suna cikin koshin lafiya
akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba abinda muke kira su asymptomatic kenan za ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu to mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shi ne abin yana damun mutum to wani sa'in tana cin mutum ɗan adam a jika tana cin shi amma ba wani check-up ɗin mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a ɗauki taimakon gaggawa
menene ma mahimmancin binciken lafiyar jiki ga mata
yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check-up ɗin ko mace ko namiji yana ba da damar ya nuna da wuri cewa mutum yana ɗauke da wata matsala ko cuta to a lokacin da za a gani to kin ga a lokacin za a fara bubiwa mutum magani da wuri ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana
ana kakanni kai daga ina za a fara to amma ka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da yake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kina idan mutum yana zuwa check up to da ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk din wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk waɗannan abubuwan su ne suke da muhimmanci mutum ya dinga zuwa yana check up kaman hawan jini ne wanda zaki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su shine ruwa bayan sai yana ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din wato hawan jini sai kika ya hau su ba su ma sani ba kwata kwata to muhimmancin da yafi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai
wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyar su
akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyar su amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato cancer bakin mahaifa kin ga ita breast cancer mutane da yawa a duk duniya abinda yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up din da suke zuwa ne wato binciken lafiyar su tunda anan gefen duniya bamu cika zuwa medical check up ba sai kika ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kin ga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri wasu kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check up din a dinga zuwa na biyu kuma wannan cancer bakin mahaifa ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a dauki sample a bakin mahaifan nan a bincike a ga shin wajen ne yana da alamomin samun wannan cancer din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kin ga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai da cicicici to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta sai kuma wasu sun hada da kamar su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa ne da suke addabin mata to shi ne kamata mace ta dinga binciken waɗannan gabobin yana da muhimmanci waɗannan gabobin balin aka yi magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansar da suke addabin mata gaba ɗaya kuma mata da suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin a ƙasar mu haka ta Najeriya kuma abu da yake janyo wannan shi ne rashin wannan binciken lafiya ɗin kenan wato medical check up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne baya son zuwa asibiti kwata kwata sai abin ya ci ya ci ne
to sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan bayani nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin a wannan makon sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ki ga yayata yunkurin da mata ke yi na ganin ci gaban al'umma da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim Kaduna garin gwamna da Madina Dauda da kuma Hawwa Umar a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka bi alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa